Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadisa Kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da babban zabe na ƙasa ke ƙara kusantowa a Najeriya, ƙungiyar Kristocin Najeriya wato CAN ta yi wani zaman keke da keke da 'yan takarar shugabancin ƙasar da bayyana musu buƙatunsu.
Ga koke-koken talakawa don malamai sun fi kusa da talakawa mafi da su 'yan siyasa. Sun san damuwar talakawa fiye da 'yan siyasa. Sun gane talakawa fiye da 'yan siyasa. Su ne za su gaya musu ga adilan da za su dauka don su samu.
Za kuma mu leƙa jihar Borno. Wasu mutane da ake zaton 'yan Boko Haram ne ko ISWAP sun yi wa wasu mata 14 yankan rago a ƙaramar hukumar Goza da ke jihar Borno. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar Asabar. Erdogan ya faɗa wa manema labarai a taron kungiyar kasashen G20 da ake yi a birnin Bali cewa ana ci gaba da tattaunawa akan tsawaita yarjejeniyar. Kuma yana shirin tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin idan ya koma gida daga taron kolon. Majalisar Dinkin Duniya da Turkiyya sun cimma yarjejeniya da Ukraine da Rasha a watan Yulin da ya gabata don ba Ukraine damar fitar da hatsi ta tashar ruwan tekun Black Sea, inda za a duba jiragen ruwan dakon a Turkiyya, ita kuma Rasha za ta fitar da abinci da taki. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin tan miliyan 11 na hatsi da kayan abinci ne aka fitar zuwa kasashe 42 tun bayan da aka cimma yarjejeniyar. Shugabannin kungiyar tsaron NATO da kungiyar kasashen G7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau Laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe 20 da ake yi a birnin Bali na kasar Indonesia don tattaunawa akan batun wata fashewa da ta auku a gabashin Poland. Da kasar ta Poland ta alakanta da wani makami mai linzami da Rasha ta kera, lamarin da ta yi wuyar rurutu wutar rikicin da Rasha ke yi da Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa manema labarai bayan taron cewa mun amince mu taimaka wajen binciken da Poland ke yi kan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Ya ƙara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru. A taron gaggawar da aka shirya cikin sauri, shugaban Amurka Joe Biden ya kira shugabannin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Netherlands, Spain, Birtaniya da tarayyar Turai bayan aukuwar fashewar. Biden ya ce a yadda abubuwa suke yanzu, ta yiwu ba daga Rasha aka harba makaman ba. Bayan jerin tattaunawa da aka shayi game da batun kaurar baki tsakanin gwamnatin Biden da Cuba, kasar Cuba ta ce za ta tarbi jiragen saman da za su kwaso 'yan kasarta daga Amurka, wanda aikin jigilarsa ya tsaya cik a lokacin annobar coronavirus. Kuma kasar ta Cuba na a shirye ta ci gaba da tattaunawa da Amurka. Yarjejeniyar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun kaurar jama'a daga Cuba zuwa Amurka mafi yawa cikin gwamman shekaru. A watan Oktoban da ya gabata, 'yan Cuba sun maye gurbin 'yan Venezuela a matsayin kasa ta biyu mafi yawa bayan Mexico da ke isa kan iyaka Amurka. Hukumomin Amurka sun hana 'yan Cuba shiga kasar lokuta kusan 29,000, sama da kashi 10% kenan daga watan da ya gabata, bisa ga bayanan hukumar kwastam na Amurka. Karuwar rikice-rikice da suka addabi kasashen na yankin Karibiya da ke fama da karancin ababen amfanin yau da kullum da yawan katsewar wutar lantarki su ne suka kara janyo gagarumin kaurar bakin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, wani kamfanin jirgin ruwan dako mallakar kasar Isra'ila ya ce wani makami mai linzami da aka harba ya taba daya daga cikin jiragensa da ke dauke da mai a gabar tekun Oman. A cikin wata sanarwa, kamfanin Eastern Pacific Shipping ya ce makamin ya dan shafi gangar jikin jirgin ruwan, amma babu abin da ya samu dukkan ma'aikatan da ke cikin sa. Sanarwar ta ce rahotannin farko sun nuna cewa an kai harin ne a jiya Talata da rana a kimanin tazarar kilomita 240 daga gabar tekun Oman. Majiyoyin hukumomin kula da harkokin teku sun ambaci kamfanin dillancin labaran Reuters da wani jami'in kamfanin dillancin labaran AP na cewa ana kyautata zato wani jirgin sama mara matuki ne ya kai hari kan jirgin. A yau Laraba, hukumomi a kasar Pakistan suka faɗi cewa 'yan bindiga sun yi wa wasu 'yan sandan lardi kwanton ɓauna, inda suka kashe akalla 'yan sanda 6. Harin da aka kai da sanyin safiya ya faru ne a gundumar Lucky Marwat da ke lardin Khyber Pakhtunkhwa a arewa maso yammacin kasar, wanda ya haɗa iyaka da kasar Afghanistan. Jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sandan da aka kashe na gudanar da sintiri ne kamar yadda suka saba, a yayin da wasu 'yan bindiga guda 2 akan babur suka harba motar 'yan sandan, daga nan suka tsere. Hukumomin lardin sun yi Allah ware da harin, suna mai bayyana shi a matsayin na matsorata, kuma sun ce an fara bincike don kamo waɗanda suka kai shi. Prime Minister Shabazz Sharif ya yi Allah ware da harin, yana mai cewa ta'addanci na ci gaba da zama babban matsala a Pakistan, a cikin wata sanarwa da aka rubuta a shafin Twitter a yau Laraba.
To, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Yayin da babban zabe na kasa ke kara kusantowa a Najeriya, Ƙungiyar Kristocin Najeriya wato CAN ta yi wani zaman keke da keke da 'yan takarar shugabancin ƙasar da nufin fahimtar juna da kuma bayyana musu buƙatun al'umma. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina ɗauke da rahoton.
This is a conversation by concerned religious community.
Shugaban Ƙungiyar Kristoci ta Najeriya kenan, Most Reverend Daniel Oko, ke cewar wannan tattaunawa ce daga mayar addinai da ke hankoran ganin cigaban Najeriya ke yi. Muradinmu a nan shi ne duk 'yan takarar nan su fahimci bukatunmu da zumurfin doda manufofi da tsare-tsare domin tunkararsu.
Fa'idodi ko kuwa amfanin wannan shi ne za a iya gayawa 'yan siyasa ko 'yan takarkaru innan ga koke-koken talakawa, don malamai sun fi kusa da talakawa ma fiye da su 'yan siyasa. Sun san damuwar talakawa fiye da 'yan siyasan, sun gane talakawa fiye da 'yan siyasan. Su ne za su gaya musu ga aƙilan da za su ɗauka don su samu mafita, don babu wanda zai gayawa ɗan siyasa gaskiya sai dai malamin aji. Masu iya magana sun ce jiki magayi ko ya ji jiki ne. Za a ji da rashin tsaro ne, tattalauci na katutu a rayuwar jama'a. Shi ya sa suna kokari su cici talakawa wannan halin, ana cikin wani hali ne. Shi ya sa ana wannan kokarin don a gan yaya za a yi. To amma abin ji, yaya za a kirawo su 'yan takarkaru in suka ki zuwa sai dai Hamza Almus? Watakila sun rena kungiyar addini na CAN. Don in ba a rena su ba, me ya sa kungiyar addini da dama su 'yan siyasan suna amfani da kungiyoyi addini ne, ko har malamai addinai a je a yaudari malamai ko ta gefen addinin Musulunci ko ta gefen addinin Krista su ce in an zabe su za su yi haka? To yanzu sun fara kyamace su dole malamai su farka daga barcinsu.
Ganin cewar cikin 'yan takarar da aka gayyata Major Hamza Almustapha ne kadai ya samu halarta, to ko me yasa sauran 'yan takarar ba su halarta ba? Tambayar kenan da na yi wa Pastor Yohana Buru.
Gaskiya a tunanina akan me yasa wannan 'yan takarkaru suka ki zuwa, wato ba su so watakila wasu abubuwa da za a sa su a gaba ko a tuta su a gaba domin su faɗa game da muradun da 'yan Najeriya suke bita a gurinsu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuma dalla a gaida Hassan Maina Kaina. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da rahoton mutane da ake zata 'yan Boko Haram ne ko ISWAP da suka yi wasu mata 14 yankan rago a ƙaramar hukumar Goza da ke jihar Borno. Wakilinmu Haruna Dauda ya aika mana da ƙarin bayani.
wasu mutanen da ake tunsan yayan kungiyar Boko Haram ne ko iso ba takeici sun yi wasu mata 14 yankan rago a koyin haraza da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya. Waɗannan mutane dai suka muda jalinsu sakamakon zarginsu da wannan mahara suka yi na cewa akwai wasu da ke dauke da maita kuma sun cinye musu yayan komandan su guda uku a taki wanda Allah ya wa ɗaya daga cikin gidar doguwa da kuma samu ta tsere sannan ta shigo cikin garin Maiduguri a ranar Asabar inda ya gabata da kuma shirya manema labarai game da abin da ya wakana. Cikin waɗannan mata guda 40 da aka tara wuri ɗaya sun samu nasarar yanka guda 14 a taki. Komandan yayan kungiyar Boko Haram ne da aka ce yayansa guda uku sun da kuma wasu guda biyu wannan zata sun ma guda 5 mai suna Ayiku Willy ya wannan kauye ne tare da wagansa suka kuma dinga yi wa wannan mata yankan rago har guda 14 a taki a wannan kauye mai tarzon kilomita 5 zuwa garin Koza da kuma ke jihar Borno. Sai dai jami'an tsaron jihar Borno sun tabbatar da akwai lamarin kuma suka ce suna gudanar da bincike akan lamarin. Daidai daga cikin mutanen da ke bayyana mun akwai lamarin wanda kuma dan wannan kauye ne ya shaida mini cewa ya duburo wannan kauyen sun kwanakin baya da yayan kungiyar Boko Haram suka addabe su a wancan lokaci wanda wannan kisa ya rasa da mahaifinsa da kuma mahaifiyarsa da kuma antinsa guda 2 da kuma wasu mutane guda 9.
Yaran Amir nasu ya mutu a ranar 1 kusan guda 3 wani kuma ya mutu 2 har zuwa 5 alakwaci da sun zargi mata 1 a ciki maita ne ita da wannan matan da aka zargi ta ita maita ne sai ne duk macin da sama da sakara 55 zuwa sama gaba daya aka tara su shine suna yankan su na ya rasa iyayena na rasa mamana da yan uwan papana sun kai kusan 5 a cikin gidanmu daya daga kashe kuma tsofaffi ne wanda sama da sakara 70-80 naji baki ciki na ji dadi ba mahaifina wanda ya fi ni a ciki papana a ciki matan babana daya ya bindo na ya jiko na kina daya a ciki matan dan uwan babana kuma har yanzu a ciki matan babana su uku papana daya matan dan uwan makwabci mu ne kubo namu daya da sauran yin uwan kakanin iyayenmu da suna nan a wannan kauyenmu kuma suna nan Boko Haram suna nan sun tare mana iyaye bana muna kira ga gwamnati da ya taimaka kuma wato na mukura na basa gushi sa
ita ma wannan mata da samu da kubce daga hannun waɗannan mahara ta shaida mana ne ma labarai cewa
wanda ya faru a cikin wannan kauyen nan kamun na fito akwai wata mata suka zarge shi da maita suka ce wai sun ne ita ne ta cinye yaran Amir nasu guda uku ta ce a gini kuma daga baya ya cinye wani kuma suka ce guda 2 a gini ya samu guda 5 sai ne suka kama wannan mata ta sai ne ya kawo sarkin waɗannan tsofaffi dukkan da suka ce to ai duk su ɗin tsofaffi da wanda ya kama sakara 40 zuwa baya mayo suka fara kakama su ta sai ne da ni na gan abun ba daɗi sai na bar waje suka fara tara mutane kace ku gani inda za a yanka su suka tara ko da ko duk jama'an al'umma waje suka tara su suka fara yayyanka su to shi ne da suna fara yayyanka su mamu wannan da mamu waɗannan da baban waɗannan mutan a gidanmu ɗin sun mutan 5 dai suka yanka a gidan waɗannan to abin da ba da dai ba zan iya ganin duk dai an faɗa abin da yake faruwa ba abin ya ba mu sauro shi ne na kama hane kuma na fita a gona sun da fara sun yanka ta bai kun har zuwa Allah ne dai ya cire da ni da na kubce na gode an yi sun gane zan fita ma ai ne din mun zasu kama ni su yanka ni su da su Allah ne dai ya taimake ni ya cire da ni.
Wasu mutane da aka yi wa 'yan uwansu guda 14 yankan rago kenan a kauyen Ahazara da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno kilomita 5 zuwa garin Goza da kuma ke jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a sashen mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar. yanzu kuma ga Hassan Tambuwal da rahoto na musamman.
A wannan mako da muke ciki ne, rundunar sojojin Najeriya ta bayyana sunayen 'yan ta'adda guda 19 tare da hotunansu. Ta ce za ta ba da ladan naira miliyan 5 ga duk wanda ya nuna inda suke. To ko me 'yan Najeriya za su ce game da wannan mataki da sojojin Najeriya suka dauka ga wasu mazauna Ibadan a jihar Oyo?
Sunana Muhammadu Dan Ali, Ibadan.
Me za ka ce game da matakin da rundunar sojojin Najeriya ta dauka na fidda sunayen 'yan ta'adda? Tana neman su ruwa a jallo.
Gaskiya ran kai dade na yi farin ciki kuma na ji dadi, saboda abinda addalili na bata makara ba ita sojojin Najeriya in har da gaske ta kai. Kuma manyan Najeriya sun sa ido, kasa tana son ta gurbace, basu dauki matakin komai ba.
To kana ganin cewa wannan mataki da rundunar sojojin Najeriya ta dauka shine ya kamata ta yi domin gano inda yan ta'adda suke?
Yayi daidai, kuma inda sun ka dauka yayi daidai a fahimta ta, saboda bin da kawo wannan dalili ita sojojin Najeriya sune tsaron al'umman Najeriya, kuma talakawa sun sa ido ga hukumomin Najeriya ko su dauki mataki waɗannan abubuwa da ke faruwa, ko kasu dauka ana kallon su wani irin mataki ne suke son su dauka, na ci gaban kasa ne koko na gurbacewa kasa ce? Don haka mu mun yi farin ciki idan za ta dauki mataki ko ta wani fanni ko ta wani hanya, domin a gano wanda yake da hannu cikin wanga abubuwa na gurbacewa kasar Najeriya dumu-dumu. Yi an kama mutum ko wani irin hukunci ya dace ya mai, ya yi daidai gare ni.
A san baya wannan rundunar sojojin Najeriya ta taba kama wasu 'yan ta'adda da take zargi da wato aikata ta'asa a cikin kasar Najeriya. Me yasa ita rundunar sojojin Najeriya ba za ta tatsi bayanai daga waɗannan mutane ba, ta yadda za a gano waɗannan mutane 19 da take zargi?
Wannan sai dai a koma wurin su a yi binciken su rundunonin sojojin Najeriya. Mu a kallon da muke yi abubuwa, idan babu hukuma hannunta cikin wannan lamuran gurbataccen aikin da ake yi a kasar nan, to ba yadda za a ce an kama dan ta'adda kuma a risa daukan mataki akan shi, kuma a bayyana abin da yake yi, kuma har wace hanya ya fara biyowa wannan abu har ya zama wani abu cikin kasa, kuma da ris akwai, kuma hukumomin Najeriya ba su dauki mataki ba. Manyan Najeriya suna kallo, kasa tana son ta lalace, ballen tana ma a ce arewa ba. Arewa ta yi kowace a cikin kasan nan samun matsaloli a talakawa, kuma su talakawan ba su da kowa sai Allah sai manyan. Su manya ai hakke a tore kai take, kin talakawa a kansu take.
Allahu da mai engine.
Me zaka ce a game da sunan da rundunar sojojin Najeriya ta fusa cewa tana neman mutane 19 'yan ta'adda?
Eh to ai wannan bayani da duniya ba ma Najeriya ɗaya ba, kowa san cewa mutanen cikin Najeriya suke, kuma an san yankin da suke, an san inda suke, an san dabobin su. Don gwamnati da gaskiya suke, ko kuma sojojin da gaskiya suke, kamar yadda suka aiki da suka je Saliyo Ladira suna aiki na kwarai. Yanzu da suke ba sun bar ma wannan aikin ma wanda masu nan da babu su wannan da bayan nan ba aiki suke ba. Kowa ake neman, an san inda yake. Ba wai abin an san dabar suke. To me ne mai aka ce ba lada? Har sun zuwa ma inda aka gan su, an gan su kuma a ce musu komai ba. Har sun kace su. To me ba wanda zai ce za su ba lada a nemo ni?
To amma sojojin Najeriya sun sha kafsawa da 'yan ta'addan nan a sansanonin su da wasu wurare da yawa, kuma suna cin nasara.
Eh suna kokari, kuma sun yi kokari, amma yanayin da aka fuskanta da yake abin ya ci yawa. Sannan sun san inda suke, kai musu abin ga ruwan wuta ba mai jiragen sojin sama da ƙasa a gama da su. Kowa zuwa lahiya ya yi.
Akwai jiragen saman da ake cewa ana turawa suna waton ba ta kashe da waɗannan 'yan ta'adda ba, ka ganin cewa su ma sojoji suna kokari?
Su yi kokari, amma mutane ba su gani ba, saboda mai kokari kullum ana ɗaukar mutane ɗaya bayan ɗaya ana wasan kuɗi gare su. To mai wani ma kokari sun kai ba, ba yanzu ba gama da su ba.
A can baya ana samun waɗannan 'yan ta'adda suna kai hari, suna kore ƙauyuka, suna kore dukiyoyi kamar shanu, suna kwashe hatsi da shaguna, ba ka ganin yanzu duk wannan an samu dama?
Eh an samu dama, amma ina ga ma ka dubi lokacin da suka tarihi kaka sani ne, ma na sani, wani ya sani wanda jiya yakin suka yi aka yi a Liberia da Saliyo irin kokarin da Najeriya ta yi, amma nan cin gida sun kasa cin gida.
To ba ka ganin cewa matsalar tsaro ba Najeriya bane kawai, ya shafi kasashen Afirka, Asiya da ma gabas ta tsakiya, har wasu sana kasashen Turai.
To mu kasan mun ka sani ba kasan wasu ba, sannan ko sai Najeriya sojin musu suna taka gani ko lokaci. Don idan ba su yi ba sai a ce kamar suna wasa ne.
Sunana Sa'idu Muhammad Dakin Gari.
Me zaka ce a ga wannan mataki da sojojin Najeriya suka dauka na neman 'yan ta'adda ruwa jallo tare da sanya kuɗi har naira miliyan 5?
Ni a gani na duka farfaganda kawai ce ta siyasa, saboda idan ainihin a gane inda wayannan mutane suke za a gane su.
To a sojoji ba su siyasa?
Sojoji suna siyasa, babu wasu wanda ba su siyasa cikin aikin su yanzu, saboda ina ganin wayannan mutanen da suke cewa suna nema, in har da gaske suke suna neman su za su same su.
Kamar siyasa nan da kace, me kake nufi? sulhi da sojoji na siyasa.
Yawa, ina ganin gwamnati ce take sa su saboda mi ana iya yin abu yanzu lokacin da ake yin shi kafin a yi shi a sanar da su za a yi ba wani matakin da za su dauka ko kuma a yi ana yi a gaya musu ana nan ana yi ba za su zo ba sai bayan an gama
kai yanzu duk ba ga kokarin da sojojin Najeriya ka yi ba na kai hari na kare garuruwa na kare kayuka na kare dabbobi da dukiyoyi
gaskiya ni ina ganin wannan abin ba wani kokari bane suke yi don saboda mutanen nan ba kasa da kasa bace wasu tsiraru ne na cikin gida sannan kuma gwamnati ba su sani yadda za ta yi da su ba saboda haka a kawo yanzu kusan shekara 11 ana wannan abin guda daya a ce ba a cimma karshen sa ba gaskiya ni ina ganin alaman wannan ba gaskiya bane
ana ra'ayi me ya kamata sojojin Najeriya su yi domin ganin cewa an kauda dukkan yan ta'adda
a ra'ayina abinda nake gani wayannan mutanen suna aiki ne da kafofin sadarwa bayan haka yau idan da wani zai laihi mutum daya nan sifiliya ana neman shi daga wani waje tunda yana kan internet an sha zuwa doki mutum muna tsaye ba mu san me yayi ba a biyo kadin kafar sadarwar sa a zo a same shi inda yake a doke shi wayannan mutanen suna amfani da kafafen sadarwa ne don me yasa ba za a sa su wannan system din ba za a je a gano inda mutum yake a doko shi
sunana Rabiu matakin nan sun ka doka gaskiya yayi daidai nabin yan ta'adda su kama su kuma Allah ya ba su karfin gwiwa Allah ya sa a dace da su kama su gaba daya wannan matsalolin kuma ubangiji Allah ya goda mana karshen su lahiya
wasu na cewa ya kamata a ce sojojin Najeriya sun bi su saboda kafa har mabuyar su su kamo su
to wannan aiki ba na garaje na ba ka san shi mai aiki idan yana aikin shi dole shi ya san dabara da zai yi har kai matakin inda yake so ya kai gaci daidai shi aikin shi da zai shi ba zai samu matsala ga aikin shi ba idan ya mai garaje har zai samu matsala ga aikin shi
sojojin Najeriya nan sun sa ladan naira miliyan 5 ga wanda ya kawo ɗaya daga cikin waɗannan yan ta'adda guda 19 kana ganin yayi daidai
yayi daidai in Allah ya yarda Allah kuma ubangiji hisa a samu ganin su dukan
sunana Alhaji Azzikabo dinga to wallahi wannan abu kami ake ce mai da Hausa wanka da kamar jirwaina sun san komi ba sani abbasi ba sannan ina na'urorin da an kaiwa musu order na hangen nesa duk inda wani dan ta'adda yake cikin Najeriya na'urar tana gwada musu shi
idan na'urar ba ta yi aiki ba ba su gansu ba ko sun leka ba su gansu ba ko sun duba ba su lura da inda suke ba ba ha ganin cewa ba lahin su bane
a kowannan na'ura ba ta aiki ba inda ba su san inda suke ba duka ya an kai har sun ka san sunan nakin su sun san sunan da kyau sun san maboyan su kuma sun san inda yaran su suke ko da su manyan ba su san su ba duk sun san kuma garin tsaro dai na riga lalace Najeriya don in bai lalace ba lokacin a bata ai cewa ai soja bai wuce minti 30 ya gama da dan ta'adda yanzu ko abu ya zama siyasa
to yanzu me ya kamata sojojin Najeriya su yi domin gano waɗannan mutane ko kuma domin gano waɗannan yan ta'adda
ba abin da ya kamata sun san inda suke su manyan ba su iyawa su ba yaran su umurni a tahi cikin awa guda wallahi an gama da su in ana yaki wata ƙasa sojoji mu a kai wacan ba su sati guda a ce sun yi nasara su sun dawo wasu balle nan gida kuma a ce abu ya buwaye su
kowa sun sani in suna yi aikin su je su yi a cikin sitar biyu ne mutum guda daki sai guda kowa sun sani in suna yi aikin su je su yi in ba su yi kuma su daina tambaya wani kuɗi
to amma sun ce za su ba da ladan naira miliyan 5 ga duk wanda ya nuna musu inda yan ta'adda nan suke
su ce ba su hada shi kawai da sauran mutanen daji kowa sun san inda suke akwai mai kai su ma a ce wuta ko ba su tarba su je su tamba mutanen kayukan nan su
ana nan ko ba su ba da lada ba mutanen kauye za su kai su
ko ba su ba da komi ba za su kai su in su da yin aiki in ba su yi kuma su daina surutu
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni
a takaice
dan wasan baya na kasar Congo Radio Voka Hukimba ya saki dawowa House of Oak bayan rance da aka bayar da shi yayi wasa a Amurka ya kawo ƙarshe cikin nasara dan wasan na baya aka House of Oak ta bayar da shi rance zuwa New Mexico United na lokaci mai tsawon watan Janairu shekarar nan yayin da yake tare da New Mexico United yayi wasa 11 ya zura kwallaye biyu a raga ya kuma taimaka aka zura wasu kwallayen guda biyu a raga a kakan shekara 2010 wani bincike da Finance Football yayi ya fito da sunaye na wasu manyan masu koyar da wasan kwallon kafa a gasar cin kofin duniya a kasar Qatar da irin abin da za a biya su kadan daga cikin su sun hada da Jalil Kadir kasar Tunisia Fandebu 114,400 a shekara. Aliyu Sisi Senegal fan 272,795. Sai Rigobert Song kasar Kamaru fan 299,195. Luis Fernando Suarez Costa Rica fan 307,995. Sai Otto Addo na kasar Ghana fan 351,994 a shekara. A cikin manyan kasashe kuwa Hansi Flick kasar Jamus fan 1,590,000. Sai Gareth Southgate na kasar Ingila fan 4,490,000. Sai Tite kasar Brazil fan 3,300,000. Louis van Gaal Netherlands fan 2,700,000. Gerard Martino kasar Mexico fan 2,549,675. Lionel Scaloni Argentina fan 2,285,916. Coach Otto Addo a ranar Litinin ya bayyanar da sunayen 'yan wasa da za su wakilci kasar Ghana a gasar cin kofin duniya a kasar Qatar. Su ne Captain Andre Dede Ayew, Inaki Williams, Jordan Ayew, Daniel Amati, Thomas Pati, Tariq Lamti, Halidu Saidu, Alexander Jikoji, Dion Mensah, Dennis Odai, Mohamed Salis, Joseph Edu, Baba Abdul Rahman, Mohamed Kudus, Abdul Fattah Isaac, Antoine Semenyo, Elisha Wusu, Suwa Kamal, Kamaluddin Suleiman, Daniel Kofichure, Abdul Samad Salis, Usman Bukari, Daniel Afriye Baini. Yayin da ranar soma gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar ke kara karatuwa dududu kwana biyar da soma gumurzu a ranar 20 ga watan Nuwamba, inda mai karban bakunci kasar Qatar za ta harbe da Ecuador a wasan farko. Duk kasashe 32 da ke shiga gasar sun fitar da sunayen 'yan wasansu a gasar ta makonni uku. Masanin sha'anin kwallo Nuhu Adams ya bayyana da cewar ɗiyan Ghana guda takwas ke wakiltan wasu ƙasashen daban a gasar cin kofin duniya ta bana. Sun haɗa da Memphis Depay Netherlands, Nico Williams Spain, Jeremy Frimpong Netherlands da Etham Ampadu Wales, Richie Laye Canada da Jeremy Doku Belgium, sai kuma Mohamed Muntari Qatar da Yunus Musa Amurka. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanul Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwanul Allah Abbas, yanzu kuma sai labare amma fa a takaice.
A yau Laraba, shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar Asabar. Erdogan ya faɗa wa manema labarai a taron ƙungiyar ƙasashen G20 da ake yi a Bali cewa ana ci gaba da tattaunawa akan tsawaita yarjejeniyar, kuma yana shirin tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin idan ya koma gida daga taron ƙolan. Shugabannin ƙungiyar tsaron NATO da ƙungiyar ƙasashen G7 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau Laraba a gefen taron ƙolin ƙungiyar ƙasashe 20 da ake yi a birnin Bali na ƙasar Indonesia don tattaunawa akan batun wata fashewa da ta auku a gabashin Poland da ƙasar ta Poland ta alakanta da wani makami mai linzami da Rasha ta kera, lamarin da ta yi wuya ruruta wutar rikicin Rasha da Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa manema labarai bayan taron cewa ma amince mu taimaka wajen binciken da Poland ke yi akan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Ya ƙara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru. Bayan jerin tattaunawa da aka shayi game da batun ƙaurar baki tsakanin gwamnatin Biden da Cuba, ƙasar Cuba ta ce za ta tarbi jiragen saman da za su kwaso 'yan ƙasarta daga Amurka wanda aikin jigilarsa ya tsaya cik a lokacin annobar coronavirus, kuma ƙasar ta Cuba na a shirye ta ci gaba da tattaunawa da Amurka. Yarjejeniyar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙaurar jama'a daga Cuba zuwa Amurka mafi yawa cikin gwamman shekaru.
Thomas sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda wanda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Sa'ida Hamdun ta hada kirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya, ma assalamu.